Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 3 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Fada shugaban kasar Amurka ta White House ta ce batun barazana da Pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a maida hankali a kai yayin ziyarar da zai kai yankin Asia. A karan farko jagorar kasar Myanmar An San Suu Kyi ta gana da al'umma musulmi yan kabilar Rohingya. Sannan Amurka za ta fara daukan wannan mataki akan waɗanda aka samu da laifin yin lalata da kananan yara, matakin da zai rika zama musu abun kunya. Za ku ji wannan mataki ne.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa sashin Hausa na muryar Amurka ya kaddamar da wani bidiyo a nan Amurka kan Boko Haram.
Idan mutane suka samu suka kalle shi musamman daga farko har ƙarshe, za su fahimci illar rikici tun yana ƙarami a bari ya girma.
Za kuma aji cewa bayan hare-haren 'yan ta'adda, jamhuriyar Niger ta buƙaci Amurka da ta kama mata.
In akwai jiragen bisa wanda ake ce ma drone, insha Allahu wata banna waɗanda za su aikata ta lokacin na an gama da su.
To kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar jajibirin da shugaba Donald Trump zai kama hanyarsa ta zuwa nahiyar Asiya, fadar shugaban kasar ta White House ta ce batun barazanar da Pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin. Sannan kwance damarar makamin nukiliyar Koreya ta Arewan shine zai zama kadai da za a amince da shi batu a matsayin wato mataki na ƙarshe. Mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro HR McMaster ya yi gargaɗin cewa Amurka za ta yi amfani da iyakar funta wajen maida martani akan barazanar da Koreya ta Arewan ke yi. A tsakanin ranaku 7 zuwa 8 na wannan wata na Nuwamba ake sa ran shugaba Trump zai kai ziyara Koreya ta Kudu, wacce abokiyar hamayya ce ga takwarata ta Arewa. Ziyarar ta Koreya ta Kudu za ta kasance zango na biyu da shugaba Trump zai yada cikin kwanaki 12 da zai kwashi yana ziyarar ƙasashe 5 a nahiyar. Tattaunawar da shugaban na Amurka zai yi da takwaran aikinsa na Koreya ta Kudu Moon Jae-in da wasu shugabannin duniya za ta fi mai da hankali ne kan neman amsar tambayar yadda za a tunkari shirin gina makaman nukiliyan da na linzami da Pyongyang ke yi. Ana da ci gaba da samun yanayi na tada jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu da ke ɓangarorin yankin tekun Pacific, lamarin da shugaba Trump yake ma kallon muhimmin batu wajen ganin ya cimma burinsa na kawar da barazanar da Koreya ta Arewa ke yi wa Amurka da makaman ƙare dangi.
A karin farkotun bayan mummunan matakin soja da aka ɗauka kan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya, jagorar ƙasar Myanmar An San Suu Kyi ta kai ziyara jihar Rakhine mai fama da rikicin da ke faruwa a arewacin ƙasar. A jiya Alhamis, Suu Kyi ta gana da al'ummar musulmi a ƙauyen Pandaupin da ke kusa da Mandau. Sashin bamu na muryar Amurka ya ruwaito cewa shugaba Suu Kyi ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu, inda ta yi kira ga waɗanda aka ɗora wa alhakin aikin da su maida hankali kan muhimman buƙatun mazauna ƙauyukan idan suka fi tashi yin aikin. A baya, shugabannin duniya sun yi ta sukar shugabar ta Myanmar, wacce ta taɓa lashe lambar yabo ta Nobel kan yadda ta nuna jan ƙafa wajen ɗaukar matakan daƙile rikicin. Da farko Suu Kyi ta yi ikirarin cewa an yi ta yaɗa ɗumbin bayanan da ba na gaskiya ba kan halin da 'yan ƙabilar ta Rohingya suke ciki a sanadiyyar rikicin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wow. wani jami'in hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin kangin matsalancin yunwa. Cikin shekarar ta gabata, rikici ya daidaita yankin Kasai na Congo, inda mutane miliyan 1.4 suka fice daga gidajensu. Rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sama da 3,000 tare da barnata baki ɗayan ƙauyukan yankin, a cewar Claude Jibidar, jami'in da ke kula da hukumar samar da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya a Congo. Ya ƙara da cewa yanayin da ake ciki a yankin za a iya kwatanta shi da abin da ke faruwa a Syria da Yemen. Yanzu haka Congo, wacce makekiyar ƙasa ce da ke tsakiyar Afirka, ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da rikici ya tilasta ficewa daga gidajensu a nahiyar. Ba dai hukumar samar da abincin ce kadai take janyo hankula kan halin da ake ciki a ƙasar ta Congo ba. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa, wato Doctors Without Borders, a kwanan nan ta yi gargaɗi kan matsalar yunwa a tsakanin yara ƙanana, inda akan samu matsalancin yunwa da ta kai kashi 10 a wasu yankunan.
Daga yanzu za a rika baiwa mutanen da aka musu rijista a matsayin masu yin lalata da yara ƙanana fasfo na musamman a nan Amurka, kafin a bar su su yi tafiya zuwa ƙasashen waje. A jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta fara soke tsohon fasfo ɗin irin waɗannan mutanen, inda za a nemi su sake neman sabon fasfo wanda zai nuna wata fitacciyar alama da za ta nuna cewa sun taɓa lalata da yara ƙanana. Wannan mataki na zuwa ne bayan da wata doka da aka amince da ita a bara. Waɗanda aka samu da wannan laifi za a ba su wani fasfo wanda a shafinsa na baya za a rubuta an taɓa samun wanda ke riƙe da wannan fasfo ɗin da laifin yin lalata da yara ƙanana, kuma hukumomi na sanar da shi a matsayin mai lalata da yara ƙanana kamar yadda dokar Amurka ta tanada. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ɗaukan wannan mataki ya samo asali ne tun bayan da wani mutum da aka taɓa samu da laifin yin lalata da yara ƙanana ya yi garkuwa tare kuma da kashe wata yarinya 'yar shekara 7 mai suna Megan Kakan a jihar New Jersey a shekara ta 1994. Wannan al'amari shi ya sa aka buɗe ofishin yin rajista na masu lalata da yara ƙanana da dama.
Duk da harin da aka kai a kwanan nan a kan birnin New York, za a gudanar da wani wasan gudun fanfalaki da ake kira TCS New York Marathon, kamar yadda aka tsara za a yi a ranar Lahadi. Sama da masu gudu 50,000 da 'yan kallo da aka yi kiyasin za su kai miliyan 1 ne za su halarci gasar, yayin da masu gudun za su ratsa hanyoyin da aka shata musu waɗanda za su bi ta unguwannin State Island da Brooklyn da Queens da Bronx da kuma Manhattan a gudun da za su yi na tsawon mil 26.2. Tun dai da aka kirkiro wannan gasar a shekarar 1970, ba a taɓa samun mace da ta lashe gasar ba, amma akwai alamu Buzunesh Deba na da damar samun nasara a wannan gasa da za ta kara a ciki.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, jiya sashen Hausa na muryar Amurka ya kaddamar da wani bidiyo kan tashin hankalin Boko Haram a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka USIP a takaice da ke nan birnin Washington DC. Ga abokin aikin mu Sarfilu Hashin Gumal da rahoton.
Da haɗin gwiwa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka da muryar Amurka, aka kaddamar da wani sabon bidiyo akan yadda ta'addancin Boko Haram ya shafi al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasashen yankin tafkin Chadi. Sabon bidiyon mai taken Boko Haram tattaki daga bakar aƙida ya nuna yadda rikicin Boko Haram ya yi sanadiyar dubban rayuka ya kuma raba wasu miliyoyin mutane da gidajensu. Kowane irin tasiri wannan bidiyon ke da shi, ga ta bakin Malam Idris, wani mazaunin Washington da ya samu dama halartar kaddamarwar.
Ina ga idan mutane suka samu suka kalle shi musamman daga farko har ƙarshe, za su fahimci illar barin rikici da ya faru da yake samuwa a tsakanin mutane tun yana ƙarami a bari ya girma har ya zo ya shafi duka al'umma gaba ɗaya.
Shin wani irin sako ake son aikawa al'umma a wannan sabon bidiyon? ga Ibrahim Alfa Ahmed ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dawainiyar hada wannan bidiyo.
Wato wannan film sabo mai suna Boko Haram tattaki daga Bagara Kida, wato wani sako ne dake nuna ma jama'a cewar duk da irin abubuwan da suke faruwa a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, akwai mutanen da suke tashi suka miƙe suke yakar wannan abu ta hanyar da za su iya yaka, ba wai sai da makami ne kawai ake iya yakar wannan Bagara Kida ba, ana iya yakar sa ta ko ina.
Cikin bakin da aka gayyato daga Najeriya har da fitacciyar mai daukar hoton nan da kuma yin aikin agaji yar asalin Maiduguri Fati Abubakar, koya ta kalli wannan bidiyo ganin cewa Maiduguri na ɗaya daga cikin garuruwan da wannan tashin hankalin ya fi shafa.
Gaskiya wannan bidiyo ne akan yadda rayuwa yake a Maiduguri da kuma yadda mutane suke aiki su ci gaba da rayuwarsu, musamman ma ire-iren mutane masu taimakon jama'a. So tasirin da wannan bidiyo zai shine nuna mana rayuwar 'yan Maiduguri, cewa duk da wannan hayaniya yana faruwa an ci gaba, ana aiki, ana kokari a ga duk mutanen da suka fito daga ƙauye su samu taimako da ya kamata su samu.
Ganin cewa an kaddamar da wannan bidiyo ne cikin harshen Turanci, yasa na tambayi Ibrahim Alfa Ahmed ko na Hausa na tafe?
Akwai na Hausa, mun riga ma mun kammala na Hausar, saboda dama tun lokacin da muka fara tunanin yin wannan film din ba wai da Turanci kawai aka shirya ba, an shirya da aisha harsuna da dama, ciki har da Hausa da Kanuri, harsunan Najeriya kenan. Amma akwai harsuna da dama waɗanda sun riga sun fara sun yi nisa, na Faransanci ma za a kammala shi a cikin wannan mako. Sannan akwai harsuna da dama na Afirka da za a yi su, kamar Bambara, kamar Somali, kamar mutanen yankin nan da ake ce Horn of Africa, wato masu magana da harsunan Amharic, Tigrinya, Afan, Oromo da makamantansu, su ma za a yi wannan film din cikin waɗannan harsuna. Sannan akwai wasu manyan harsuna ma na muryar Amurka, kamar Larabci, kamar harshen mutanen ƙasar Pakistan, wato Urdu da Pashto da Tajik da Kazak, waɗanda su ma za a yi mai da wannan film din cikin su.
Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC.
Lalle kan kuma a gaida Sarfilu. Har yanzu dai game da batun na tsaro, amma za mu ƙetara ne zuwa jamhuriyar Nijar, inda ƙasar ta buƙaci Amurka da ta daɗa kama mata bayan hare-haren 'yan ta'adda na baya-bayan nan. Sulaimani Barma, gare ka.
Matakin da ke zuwa makonni kaɗan bayan da wasu 'yan bindigar da ake hasashen sun tsallako daga Mali ne suka hallaka sojojin Amurka hudu da takwarorinsu na Nijar hudu a ƙauyen Tongo-Tongo da wani harin na daban da ya laƙume rayukan jandarmomi 13 a Ayero da ke yankin Tilaberi, na matsayin wani ɓangare na hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar a fannin tsaro. Honorable Hama Asa shine shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Nijar.
Ƙasar Nijar iyaka abinda a gare mu tsakaninmu da sauran ƙasashe kamar Somali, kamar su Libi, kamar su Chad da sauransu, muna da kilometer 2,460. Ba a iya game ƙasar gaga lokaci kaɗan saboda 'yan ta'adda ko ina sun rarrabu, kuma ko ina suna ɓuya yadda za su zuwa su kai hari. Kenan in akwai taimako na jiragen bisa wanda ake ce ma drone da wani satellite, insha Allahu wata banna kan a samu a aikata ta lokacin nan, bayanin ta ya zo, kuma waɗanda za su aikata ta lokacin nan an gama da su.
Sai dai wasu 'yan ƙasar ta Nijar irin su Hamidu Sidi Fodi na haɗakar ƙungiyoyin platform na cewa kada a yi tuya a manta da albasa.
Ni a matsayina, ra'ayina ne nake bada a ba sojin Nijar kayan aiki ko suna da ƙara musu, don saboda mun kwatanta muku cewa soji na Nijar zuciya gare shi, in daga kayan aiki to wallahi sai dai mutu in ga maka zai kokarin ta kowace hanya talaka ya samu haske a cikin wannan ƙasar.
Fargaba akan kuskuren da na'urori ke tafkawa, musamman injinan da ke sarrafa kansu, na daga cikin dalilan da ke jefa shakku a zukatan wasu 'yan ƙasar ta Nijar.
Ina shakku kwarai da saboda jirgi nawa da kuwa a nan cikin garin Yamai wanda suke nan aeroport, ai kullum kashe wani mutane ake kenan. Wannan jiragen da kana gani masu ƙaranar banza dohi, mu ba mu ga unhwanin su ba, tun da kullum jini na zuba, jini na ya kamata a tsidar da shi haka.
To amma masu bakin fada a shi a sha'anin tsaro na da ra'ayin da ya sha bamban da irin wannan.
Wannan ra'ayi mutane kamar wanda basu gane komai ba suna iya kawo shi saboda mi saboda kun san inda ake wannan tashin hankali an yi dokar ta baki dokar ta baki ta bada cewa akwai lokacin da zaka tafi bisa mota ko bisa moto ko kasa ko bisa shaki kana tafiya ka lafiya babu wani matsala ɗan doka sojojin doka suna nan suna dibi in wani lokacin nan ya wuce to ga wannan tafe-tafe ba naka bane na ɗan doka ne na sintiri na so tsare lafiyarka da duk inda kake ka zo ki gida haka kwanta sauran aiki ba naka bane nasu
tun bayan tabarbarewar sha'anin tsaro a yankunan Tilaberi Tawa da Difa kasar Amurka ta ƙara daukar matakan karfafa tallafawa jamhuriyar Niger mafarin jibge dakarun Amurka a yankin Agades kuma bayanai daga hukumomin kasar ta Niger na cewa a wannan sansanin ne ake sa ran jibge jirage masu sarrafa kansu da Niger din ta buƙaci Amurka ta zo da su a matsayin wani sabon salon farautar ƴan ta'adda akan iyakar Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka kuma gaida Suleiman. To jama'a ga wannan.
Gaskiya yanzu an dauko hanya mataki wanda muke ganin Allah so ya yarda muna kyauta da san cewa zamu ci gaba da ganin haka yana faruwa tun daga shi wanda ake ganin kaman da sun fi karfin a taba su yanzu an fara taba su
to lalle kan sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku da gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masauraran lafiya uwar jiki assalamu alaikum ga ni Jummai Ali tare da likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya
ina lafiya
to likita yau zamu fara ne da wannan wasika da muka samu daga wajen Malam Isuhu Diyalla Faki a can jihar Kaduna
to
yace kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba to shine ya sake turowa
to
yace wata cuta da ke faruwa a farce wa zaka ga farcen mutum yayi baki kuma mutum ya rika ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle bakake a cikin farcen sannan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin Yarbawa suna fama da irin wannan cuta. To likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kirin?
Eh to abin da ke sa farcen mutum ya baki jini irin shine akwai wani lokaci yanda jini bai tafiya sosai inda ya kamata a wurin. To waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangrene.
Eh.
Jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa.
To.
To in jini bai kai a wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai mutum ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wurin likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai haske
to suna fama da irin wannan matsala
eh suna da fama da irin wannan matsala sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yanda jinin su bai yaduwa sosai yanda ya kamata to wannan shi ke kawo na hajiya.
Amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko?
Eh za a ba su magani. Wani lokaci haji an yi tsanani dole sai an yanke wannan wurin.
A to kamar yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen?
Wurin farcen wani lokaci dole ma sai an yanke duk farcen gaba ɗaya.
Kamar yatsan to in aka yanke ana yankewa ne don kai ya yaɗu?
Eh don kada ya yaɗu eh.
Subhanallah. To amma
idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka.
Amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko?
Eh dai mutum yaje da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To ina fatan kuma Malam Isuhu da Yalla Faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin. To likita sai tambayar Mahmud Salihu ƙauranin Moda a can jihar Zamfara. Shi kuma yana son ya san illar da hayakin murhu ke da ita ga mai shakensa da kuma zama a cikinsa.
To, shakan hayakin murhu in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaki da in yi yawa ba shi da amfani hajiya.
Ba ma na murhu kadai ba.
Ba ma na murhu kadai ba.
To, irin wannan hayaki me yake haddasawa?
To, wannan in yi tsanani in yana shiga, in ka shaka yana shiga huhun ɗan Adam ne.
To
wannan mutum na shi a kada ya kawo lokaci in baka sa ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya.
Subhanallah.
Eh to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa. In ka shiga in ka ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke hurawa sosai inda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci.
To likita ka san akwai matanmu na karkara. Da ice suke girki. Kuma girkin nan yana haddasa yaki to su irin waɗannan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara zaka ba su?
Inda za su samu yawanci a samu wuri a buɗe inda kamar a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayaƙin kin san bai zuwa ko ina.
To shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayaƙin zai tashi sama kenan ya tafi.
Zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba.
A hakan zai taimaka kin
nan. Eh haka zai taimaka kwarai da gaske Hajiya.
To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki.
Eh gaskiya ne Hajiya.
To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe.
To
yace dan Allah yana so ne ya sani macen da take dauke da ƙwayar cutar kanjamau HIV kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba?
To a cikin yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna biyu.
Wato da zai kare jaririn kenan.
Eh sai to ni sai ga wannan maganin da yakan kare jaririn da kamuwa da wannan ciwon din. Amma dole in dai tana juna biyu mutum da wannan ciwon kanjamau ya kamata je wurin likita. In ta je wurin likita a rinka ana auna ta kowane lokaci.
To kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da danta da nononta?
Yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin san lokaci yanda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci.
To in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau.
Yana iya kamuwa da shi saboda haka. Amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likita da zai bayyana mata komai da ya kamata.
Tun dai tana da juna biyu din in ta je ana ba ta maganin da har ta haihu shi yaron ba zai harbu da ƙwayar cutar ba.
Ba zai harbu da wannan ciwon ba eh gaskiya ne.
To an ci gaba kenan.
Eh an ci gaba sosai kin san da ba haka yake ba.
Eh haka ne to.
Amma yanzu akwai magunguna da suke kare ta. Yanda ba zai sa kamu da wannan ciwon ba.
Sannan kuma kamar yadda ka ce ɗin an haihu ɗin ka a shayar da yaro da nono.
Eh ko kuma in dai ta haihu ɗin akwai kin san akwai likitoci musamman da suke so gwaninta akan yara da sababbin yara da aka haifa.
To
kamar magana da su kuma.
To kamar su yaran aka haife su akwai maganin da ake ba su ne koko shikenan dai in an ba ta ita maganin ta sha shikenan koko akwai wasu gwaje-gwaje da ake musu bayan an haife su?
Bayan ta sha wannan in ta sha maganin yawanci da ikon Allah yakan kare ɗan wani lokaci ba amma bayan ta haihu akan yi gwaje-gwaje a tabbatar ɗan ba ya ji.
To Allah ya sawa ke.
Amin amin Hajiya.
To shi kuma Yunusa Umaru mai gari ne a can malumfashi Najeriya.
To.
Ya ce wai mai ke kawo karancin maniyyi ne ga namiji?
To yawanci abin da ke kawo shi in namiji ya fara balaga to in mutum na ƙara girma na manyanta to yau maniyyin shi yakan ragu kwarai da gaske. To kuma akwai waɗansu wanda aka haifa ake haifan su maniyyin nasu ba shi da yawa kuma ba shi da ƙarfi. Ya samu lokaci za a ga waɗansu maza ɗin sun yi aure yadda matan ba su ci. Kin san kuma irin wuraren mu yawanci akan ce laifin matan ne amma yawanci laifin mazan ne Hajiya.
To likita kai bayani akan cewa ana manyanta ƙarfin maniyyi din na abin to na ga
yawanci
to ai na ga maza ko sun kai shekara 100 da haihuwa an je suka sadu da mace za ta iya daukan ciki.
Eh mace na iya daukan ciki komai tsufan namiji amma yawan sa da kuma ƙarfin sa yakan ƙaru in mutum na kai amma bai zai hana wannan namiji ne yin mace ciki ba Hajiya.
To irin wanda kake cewa to waɗanne matsaloli ne ke sa akwai kace akwai wasu wanda ana haihuwan su haka wasu kuma manyanta ne?
Eh to akwai ɗansu sai kamar in kaga akwai ɗansu waɗanda su kamar ƙwadan su ba ta saukowa ƙasa sosai akwai ɗansu kuma in ba ta sauko ba kuma wannan bai iya maniyyi yanda ya kamata za a ga waɗansu domin maniyyi akan gwada yawan shi a cikin waɗansu ɗan wuri ne haka. To aka gwada yawan birke yadda ya kamata wato waɗannan yawancinsu ba su iya mata ci to daga shi da irin waɗanda waɗansu ba su sauka yadda ya kamata aka haife su waɗansu kuma abubuwan da ke yin maniyyi a cikin ɗan adam nasu bai aiki sosai.
To irin waɗannan in aka je akwai abin da likitoci za su iya yi?
Yawanci waɗansu su ana iya taimako kuma wani lokaci akan ba su wani irin musamman waɗansu in dai ma ya rugu da yawa ko ba shi da ƙarfi kuɗaɗin magungunan da ake iya ba su ya ƙara yawansa. to in wannan kuma bai yi ba to wannan lokaci kin san sai dai kuma inda mutum shi wannan namiji na so mata ta sai ka amma ta yi ciki to sai wannan sai an fito an hada wanda maniyin a waje kenan
sannan a sa a cikin matar
sai a sa a cikin matar
to su kuma yaran da kake cewa tun suna yara ake haihuwar su din da suke da wannan matsala su kuma in suka girma aka gano su ma ana iya magancewa
to wannan inda ya kwata kwadar kwalatun nasu ne bai sauko ba ana iya tiyata a gyara shi ya sauko in ya sauko to shi kuma sai so mai mani yanda ya kamata
to akwai waɗanda kuma san ba abin da za a iya musu ko
eh waɗansu ba sai dai kuma ikon Allah hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Malam Umaru Mararraba Jos
to
yana so ne ya sani wai shin ciwon sukari yana rage wa mutum jin kanshi da mazakuta kuma yana rage mai kaifin ido da yayi ta jin kasalar jiki
eh ciwon sukari shi ga ciwo ne hajiya
to
yana rage wa namiji mazakuta yana rage kaifin idan namiji kuma you know duk wannan yana yi hajiya domin yanda sukarin yake akwai jijiyoyin da ke idan dan adam to shi ciwon sukarin yakan tabe su to in ya tabe su ga idan mutum bai gani kuma kin san wannan namiji mazakutan sa yanda jini ke bi ta cikin abin nan namiji to yanda jinin ke bi shi wannan sukari na rage yanda jinin ke bi saboda haka mutum da mazakutan shi yakan ragu sosai
to akwai abin yi
to abin ayi yanzu akwai kamar indai mutum na cin sukari ne ya kamata ya rinka lura da shi kwarai da gaske indai kana shan magani ko kana guda tabbatar shi wannan sukarin bai yawa a cikin jininka ba ana baka maganin da ya kamata yana daidai yanda kimanta to indai ana wannan ma akwai dan su domin wannan ciwon sukarin kamar mai wanda ke cikin jinin su kai yawa ke abin da ake kira cholesterol to su ma din sai an ba su magani zai rage wannan yawan wannan mai kodin to shi yawan mai kodin ne yake toshe jijiyoyin to jijiyoyin ma da ke zuwa a zakan da duk suna toshewa to shi ke hana shi rage mashi mazakurta din hajiya
to a saboda haka dai in aka samu aka ba mutum magani kuma yana lura da adadin sukarin da ke cikin jinin shi da sauran shi duk waɗannan matsalolin ba zai fuskanta ba kenan da rake
inda mutum na lura waɗannan matsalolin ba zai fuskance su ba amma yawancin mu ba mu lura da shi yasa zaga mutum lo waɗansu mutanen ma zaga ba su lura ba domin ciwon sukarin nan yanda jinin bai zuwa to wani lokaci an yanke kafan mutum kuma wani lokaci an yanke hannun mutum duk wannan domin sukarin ne yanda jinin bai bi yanda ya kamata
to Allah ya sauke
amin amin hajiya
ina kuma fatan Malam Muhammadu Umaru na kusa da shi da sauran masu raronmu sun ji wannan bayani da kai. To likita kamar kullun lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu raronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin?
Dr. Lada.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Ta gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta kaice.
A ranar jajibirin da shugaba Donald Trump zai kama hanyarsa ta zuwa nahiyar Asiya, fadar shugaban kasa ta White House ta ce batun barazanar da Pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin, sannan kwance damarin makamin nukiliyar Koriya ta Arewa shine zabi kadai da za a amince da shi. Mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro HR McMaster ya gargadin cewa Amurka za ta yi amfani da irin karfinta wajen maida martani akan barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. A karan farko tun bayan mummunan matakin soji da aka dauka akan musulmi ɗan kabilar Rohingya, jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta kai ziyara jihar Rakhine mai fama da rikici da ke faruwa a arewacin kasar. A jihar Lamis, Suu Kyi ta haɗu da al'ummar musulmi a ƙauyen Pandapuin da ke kusa da Mangdo. Sashen bamanin muryar Amurka ya rawaito cewa shugaba Suu Kyi ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu. Inda ta kira ga waɗanda aka ɗora wa alhakin aikin da su maida hankali kan muhimman buƙatun mazauna ƙauyukan idan sun tashi gudanar da aikin. Wani jami'in hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin ƙangin matsananciyar yunwa. A cikin shekarar da ta gabata, rikici ya daidaita yankin Kasai na Congo, inda mutane miliyan 1.4 suka fice daga gidajensu. Rikicin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da suka kai har 300,000.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin ya sallama da ku, muna taya wakilinmu na muna Mustapha Nasiru Batsari murnar ɗaurin auren ɗansa Mubarak a yau ɗin nan Juma'a da ƙarfe 2:30 a Mu'azu Kwatas, Maitumbi, jihar Niger. Allah ya bada albarkar aure da kuma zaman lafiya. Ina kuma taya yan SIM Ikwaroni Home Boys Home murnar shirin kaddamar da tarihin rabarin Ralph Baliski a Ikwa Hausa Lamuwan Kano a gobe Asabar da karfe 10 na safi. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsuwa.